Sashen Hausa na Murya Amurka yake muku magana da wannan hantsin na ranar 3 ga watan Janairun shekarar 2018 akan mitoci 17.25 da kuma 60. A Jamhuriyar Niger kuma ana iya jin mu ta tashar mu ta VOA Africa zango 102.5 ko kuma ta gidajen radio amfani Fara'a, Sarauniya, Nomad, Dalal da Niya. Sai kuma Alpha Radio a birnin Kumasi yayin da a duniyar gizo ta internet kuma za iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a barkanmu da wannan lokacin. Baba Yakubu Kiri ne tare da Sarfilu Hashim Guman. Muke farin cikin sake saduwa da ku da wannan hantsin. To ko bayan kun gama jin labarai za ku ji cewa shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya yi kira ga shugabannin addinai da su yi wa mabiyansa wa'azi akan tsoron Allah da kuma riƙon amana musamman akan batutuwa da suka shafi rashawa da kuma ayyukan ta'addanci. Haka kuma muna da maimaicin shirin ciki da gaskiya na Ibrahim Alfa Ahmed, akwai kuma sharhin jaridun ƙasar Kamaru da kuma saƙonni da kuka aiko mana, amma duk sai bayan kun sha labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkat hantsi ga cikakkun labaran duniya. Jiya Talata ne shugaban Amurka Donald Trump ya yaba wa masu zanga-zanga Iran, yana mai cewa daga ƙarshe sun ɗauki mataki akan gwamnatin Tehran maras adalci da gaskiya. Duk da cewa shugaban Iran ɗin ya zargi abokan gabar gwamnatin ƙasar da laifin tayar da mummunan zanga-zangar ƙin jinin gwamnati, Trump ya kafe a kafar Twitter cewa dukkan kuɗaɗen da tsohuwar gwamnatin shugaba Barack Obama ta bayi wa Iran a cikin wauta a matsayin wani ɓangare na yarjejeniyar ƙasa da ƙasa ta shekara ta 2015 wadda ta ƙayyade shirin nukiliyar Iran, kuɗaɗen sun tafi harkar ta'addanci da kuma aljihun wasu mutane ne kawai. Trump ya ce mutanen ƙasar ta Iran ba su da isasshen abinci, ga matsalar tashin farashi, ga kuma rashin 'yancin ɗan adam. Jakadiya Amurka a Majalisar Ɗinkin Duniya Nikki Haley ta ce Amurka za ta nemi a kira taron gaggawa na kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya domin tattauna zanga-zangar Iran wadda ta laƙuma aƙalla rayuka 21 cikin kwanaki 6.
Ƙasar Pakistan ta nuna rashin jin daɗinta ga zargi da shugaban Amurka Donald Trump ya yi mata a saƙon Twitter na shiga sabuwar shekara. Suna mai cewa ba za a ɗora laifin rashin nasara da aka yi a Afghanistan a kan Pakistan ba. Ranar Litini ne Trump ya aika da saƙon Twitter da ke cewa Amurka ba ta samu komai banda ƙarya da yaudara daga maƙudan kuɗaɗe a cikin sakarci, wato ta baiwa Pakistan na tallafi na sama da dala Amurka biliyan 33 a cikin shekaru 15 wanda suka gabata domin yaƙi da ta'addanci. Trump ya ce suna baiwa 'yan ta'addar da muke farautar su a Afghanistan kariya, kuma sun daina taimaka mana, ba za mu ƙara ba. Nan take wannan suka ta Trump ta janyo Allah wadai da kuma martani daga 'yan siyasar Pakistan da masu sharhi. Hakan ne ma a daren ranar Litinin, ma'aikatan harkokin Pakistan ta kira jakadan Amurka na ƙasar don nuna rashin amincewa da kuma neman bayani akan zargi da shugaban ya masu. Jiya Talata kuma gwamnatin Pakistan ta mayar da martani a hukumance bayan wani taron gaggawa na kwamitin tsaron ƙasar da aka yi wanda ya haɗa hancin manyan jami'an soja da na fararen hula da kuma Prime Minister Shahid Hakan Abbas wanda shine ya jagoranci wannan taron da aka yi.
Kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya ya waraba da ƙasashe 6 sabbin mambobin kwamitin waɗanda ba na dindindin ba. Sabbin shigar su ne ƙasashen Equatorial Guinea da Ivory Coast da Kuwait da Netherlands da Peru da kuma Poland. Waɗannan sabbin ƙasashe 6 dai ƙasashen babban zauren Majalisar Ɗinkin Duniya 193 ne suka zaɓe su don yin wa'adin shekaru 2 wanda zai ba su damar takarawa wajen warware batutuwan samar da zaman lafiya da tsaro a duniya. An ɗaga tutocin sabbin ƙasashen 6 a wajen ofishin wato kwamitin jiya Talata yayin da wani biki da aka shirya don yi musu marhabin. Kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya dai yana da ƙasashe 15 a kansa, 5 daga cikinsu wato China da Faransa da Rasha da Birtaniya da kuma Amurka duk suna da wakilcin dindindin kuma suna da ikon hawa kujeran naƙi kan duk wani abu da ba su amince da shi ba.
Ana shan waɗannan labaran ne daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC. Tsananin sanyin da ake fama da shi a nan Amurka wanda aka ce ya halaka akalla mutane 9 a 'yan makonnin nan yana ci gaba da jefa mutane cikin mawuyacin hali kuma masana hasashen yanayi na cewa har yanzu ne ba a ga komai ba tukuna. Jiya Talata ne hukumar hasashen yanayi ta Amurka ta fitar da gargadin yanayi na sanyi mai kankara wadda ta ce zai afka har kan jihohi Amurka 40. Gargadin matsanancin sanyin za ta kasance har zuwa yau Laraba a jihohin da aka san su da yanayin zafi irin su Texas, Louisiana, Mississippi da kuma Alabama. Asibitoci a faɗin Amurka na samun ƙaruwar yawan mutane da ke neman kulawa daga cututtuka masu alaƙa da sanyi.
Kotun tsarin mulkin ƙasar Moldova ta dakatar da shugaban ƙasa Igor Dodon daga aikinsa na wani ɗan lokaci saboda ƙin naɗa wasu ministoci 7 da bai yi ba. Kotun ta ce sau biyu shugaba Dodon yana ƙin naɗa ministocin wanda ya wuce damar da doka ta bashi na lokaci ɗaya. Firaminista Pavel Filip mai ra'ayin ƙasashen yammaci shi ne ya gabatar da sunayen mutanen da aka so a naɗa ministocin, yayin da shugaba Dodon wanda ya fara'ayin aƙidojin Rasha ya ƙi ba da amincewarsa. Dodon ya kira hukuncin kotu na dakatar da shi a matsayin keta tsarin shari'a kuma abin nadama daga ƙasa mai tafarkin demokaradiyya. Kotun tsarin mulkin ta ce firaminista ko kakakin majalisar dokokin Moldova ne za su naɗa ministocin yayin rashin shugaban a ƙasar.
Labaran duniya kenan aka ji daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Tumadalla, shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya gana da shugabannin Izala da Kadiriyya a fadarsa ta Aso Rock, inda shugaban ya kira gare su su yi wa'azi akan tsoron Allah da riƙon amana. Ga Nasiru Adamu Elikaya da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya buƙaci shugabannin addini su ƙara wayar da kan mabiya muhimmancin amana da hakan zai taimaka wajen kawar da bargurbi a gwamnati. Shugaban na magana ne lokacin da yake ganawa da shugabannin manyan ƙungiyoyin addinin ƙasar a lokuta daban-daban da suka haɗa da GBS da Kadiriyya. Ƙarin haske daga mai taimaka shugaban kan labaru Garba Shehu, shugaba Buhari ya buƙaci malaman su ci gaba da cusa tsoron Allah a zukatan al'umma, inda ita kuma gwamnati a nata ɓangare za ta ƙara tsayin daka ga kare rayuka da dukiyoyin al'ummar. Kamar yadda ya ambata a jawabin sabuwar shekara kan nasarar murƙushe 'yan ta'adda, in ka ɗebe 'yan tsiraru, shugaba Buhari ya nisanta addini daga kashe rai ba tare da haƙƙin shari'a ba. Da yake zantawa da manema labaru bayan ganawar, shugaban GBS Sheikh Abdullahi Balalau ya ce ziyarar ta yi fa'ida ainihin ko malamai za su ci gaba da koyar da al'umma riƙon gaskiya da amana.
Wannan ziyara tattaunawa ne akan abubuwa da suka shafi zaman lafiyar ƙasa da cigaban ƙasa. Alhamdulillah mun tattauna kuma lafiya lau.
An samu labarin cewa kun daɗe ƙwarai da gaske da shi shugaban. Iya abubuwan da kuka tattauna ke don ko kun taɓo wasu lamura da mutane za su sani?
Abubuwan da muka tattauna ba sai jama'a sun sani ba. Duk lokacin da ka gana da shugaba akan waɗansu abubuwan da ya kamata ka ba da shawara ko tattaunawa ko ɗaukar mataki kuma ba sai ka fito ka gaya wa duniya ga abin da aka yi ba. Iyaka dai mun yi wa shugaba addu'a da fatan alkhairi kamar yadda kullum muke mishi, muke addu'a Allah ya zauna da Najeriya lafiya, Allah kuma ya ƙara sanya albarka cikin jagorancinsa. Shugaba ne da alhamdulillahi al'umma sun sani ba wannan shi ne shiganmu na farko ba. Duk lokacin da muka ga akwai buƙatar tattaunawa akan waɗansu lamura da ba sai ya fito fili ba, to ya kamata a ce muna saduwa da shi lokaci zuwa lokaci. Kuma alhamdulillah kofarsa a buɗe take don karɓan shawarwari. Ya yi murna da zuwan mu kuma mun same shi da ƙoshin lafiya da walwala alhamdulillah.
Sheikh Balalau ya ƙara da cewa Najeriya na buƙatar ci gaba da addu'a don ɗorewar nasarorin zaman lafiya da ake samu. Yana mai cewa Allah ya haɗa musulmi da kirista zama tare a Najeriya, don haka wajibi ne a ci gaba da zama lafiya da juna, kowa ya riƙa gudanar da ibadarsa ba tare da tsangwama ba. Cikin malaman da suka gana da shugaban akwai Dr. Jalo Jalingo, Sheikh Yakubu Musa Hassan Katsina da Sheikh Kabiru Haruna Gombe. Sheikh Karibullah Nasiru Kabara ya jagoranci tawagar Kadiriyya. Nasiru da Malika murar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Sai ki ubangijina mai To madalla a gaida Nasiru Adamu Elikaya kafin mu ci gaba sai a shakata da wannan wakar da ke zuwa. Dalla da fatar an shakata da wannan waƙar. Waɗannan shirye-shirye na zuwa muku ne a sashen Hausa na muryar Amurka a nan Washington yanzu ko karfe 2 ne da minti 12 na dare a nan Washington. Ga shirinmu na gaba.
Jama'a assalamu alaikum. A shekarar da ta shige ta 2017, filin ciki da gaskiya ya takali wasu batutuwa da dama na tauye haƙƙi da cin zarafi da nuna fin ƙarfi na ƙiri da muzu. An samu nasarar warware wasu daga cikin waɗannan batutuwa da muka kawo muku, wasu ana kan hanyar warware su, yayin da wasu har yanzu ba a yi komai a kansu ba, ko kuma dai an ƙi yin komai bisa zaton cewar watakila za mu gaji mu watsar da wannan batun. A farkon shekarar da ta shige din, batutuwan da muka fara da su guda hudu duk sun shafi batun filaye ne ko kuma gidajen jama'a da aka yi takaddama a kansu. Kamar wanda ya zargin cewar an kwace masa filaye karkashin gwamnatin Jafar Lawal Isa a Kaduna, aka kuma ki biyan sadiya, da wanda ya zargin cewar an kwace masa gidan gado da mahaifinsa ya bar masa a Abuja, da wanda shi ma ya yi zargin cewa an raba su da gidansu na gado a Bauchi, da kuma magadan da aka kwace musu fili da gida a Gwaram ta jihar Jigawa. Biyu daga cikin waɗannan batutuwan an warware su, kamar batun iyalan Kaila na Gwaram a jihar Jigawa, waɗanda gwamna Muhammad Badaru Abubakar da kansa ya ba da umarnin cewar a biya mutanen nan haƙƙinsu a bayan da ya ji labarin abin da ya faru, har ma da na makwabtansu da abin ya shafa.
To, a hira da kuka yi da su magadan nan, bayan an yi kuma alhamdulillah mai girma gwamna ya saurari wannan hira. Duk da dai al'amuran da suka faru ba a lokacin gwamnatin shi bane, a lokacin waccan gwamnati da ta shuɗe ne wanda abin ya faru kusan shekara uku kenan da wasu watanni ko hudu. So ya nemi mu je a tattaro file din wannan aiki da aka yi, kuma Allah cikin ikonsa mun samo dukkan bayanan da suke da alaka da wannan aiki. Mun gabatar mai ya karanta kuma ya gamsu da bayanan, wanda a take bayan ya gamsu da bayanan ya ba da umarnin a je a biya su. Duk da ba shi ba ya ba da umarnin a je a biya su, kuma a ba shi hakurin a wannan lokaci da aka dauka da ba shi bane ya yi aiki. Bayan mun dawo office, mun shirya dukkan takardun da ya kamata a shirya don a biya su, kuma mun biya already ma wasu daga cikin waɗanda suka abin ya shafa sun bugo waya sun yi godiya cewar kudin su ya abin nan, amma dangane da magada su mun tattara kudin su an mika wa court check, kuma court ta ba mu takardar shedar mun ba da check wanda daga baya su za su nemi magada bayan kudi ya yi maturing a cikin account din su, su ciro kudi su zo su rarraba musu.
Alhaji Ilu, me zaka ce da kuka bincika wannan lamari kuka gano cewa magadan nan suna da gaskiya ya kuka ji a ranku a matsayin ku na waɗanda ke mulki a halin yanzu a jihar Jigawa?
Eto, ka san duk abin da aka ce an maka adalci ko kai wani adalci, inda ka san adalcin zaka ji daɗi. To muna farin ciki da yadda suka zo suka gabatar da koken su, kuma gwamnati ta biya musu bukatar su akan lokaci.
Assalamu alaikum. Ni Idris Kaila, kamar yadda aka saba ji na tsawon kwanakin baya a sakamakon wani case da ya faru tsakanin mu da tsohuwar gwamnatin jihar Jigawa, na dawo wannan gida, gidan muryar Amurka, gida mai albarka, domin na shaidawa duniya cewar gwamnatin jihar Jigawa ta sauke wannan nauyi, ma'ana ta biya wannan haƙƙi namu da muke ta kokarin mu ga cewar an biya mu tun a tsohuwar gwamnati da ta wuce. Kwarai da gaske ina mai amfani da wannan dama domin na ƙara mika godiyata ga wannan gwamnati mai albarka dangane da abin da ta yi. Muna godiya a madadin dukkan al'ummar da wannan abu ya shafa.
Haka ma Batun Nura Suleiman da ya korafin gidan gadansu an warware shi bayan da Jarman Bauchi Alhaji Garba Muhammad Noma ya fitar da kuɗi kusan miliyan ɗaya daga aljihunsa. Aka haɗa ma Nura Suleiman da ƙannansa da wani daga cikin gidajen da suka yi gardama a kai aka ba su.
Sunana Bala Abdullahi Mai Auduga, barayan Jarman Bauchi. Ina godiya ma Allah subhanahu wataala da Allah ya kawo mu wannan lokaci da aka samu wannan sulhu mai inganci. Lallai lokacin da na ji program ɗinka wani lokaci can ba da ya shige hankalina ya tashi, kuma ban samu nutsuwa ba har sai da muka kawo rana irin ta yau. Domin ina cikin sanin cewar al'amura ne na shaidan ya taho, harka ce da ta shafe ni a zumunce, a mutunce da kuma a al'adance. Na farko dai shi ne shi mai girma Jarman Bauchi a babban wanmu ne, shi mai girma a marigayi Alhaji Suleiman Taba shi ma babban wanmu ne. Wannan yaro Nuru kuma a wajen mai na cikin manya-manyan ƴaƴanmu, akwai zumunta mai ƙarfi na auratayya da ƴan uwantaka tsakaninmu. So wannan dalilin ya sa muka tashi muka yi iya bakin iyayenmu tare da taimakawa iyayen ƙasa, muka tabbatar da cewar mun rubuta wannan matsala. Muka gane cewar shi yaro Nuru ya ɗan yi aikin yaranta, akwai abubuwa da yawa waɗanda bai fahimta ba, ya aiwatar da su a cikin kuskure, wanda dole muka kira shi muka zauna da shi. Kuma hakika kamar yadda kowa ya ambata, ya gane kuskurensa, kuma hakika mun koma mun gyara abubuwa kuma sun gudana al'amura sun daidaita, kuma insha Allah za mu ci gaba da zumunci da tarayya da girmamawa. Kuma hakika mu godiya ta musamman ga duk wanda ya taimaka a cikin wannan hidima, musamman shi mai girma Jarman Bauchi da irin hakuri da juriyar da ya dauka akan wannan al'amari, da kuma mai girma mai martaba da iyayen ƙasa, da kuma duk wanda suka taimaka, da kuma gidan Radio America da kai Abdul Wahab da jagororin wannan shiri. Allah ubangiji ya saka da alheri.
Sunana Alhaji Nuruddin Suleiman. Abin da ke tafi da ni akwai program inda muka yi da kai na ciki da gaskiya a yan wayan soce mun baya bisa matsalolin da ya taso akan rabon gadon da aka yi mana da kuma fitattun da suka taso. To Allah cikin ikonsa, Allah ya kawo maslaha da sauki a cikin wannan al'amari, kuma an samu matuƙar gudumawa na wayansu mutane na musamman a cikin wayannan al'amari, wayanda da suke ciki da wanda ma ba sa ciki kwata-kwata. Ina godiya wa musamman sarkin yakin sarkin musulmi shugaban sarakuna na jihar Bauchi da masarautarsa mai martaba sarkin Bauchi Ruwan Suleiman Adamu, bisa kokari da hakuri da yayi bisa warwar wannan al'amari. Ina masa godiya, Allah ya saka masa alheri, Allah ubangiji ya ja kwana kuma ya albarka wa masarautarsa.
A farkon shekarar ta 2017 ma mun samu kyakkyawan labari bayan da wani bawan Allah a Jos ya yi hannun roba kyauta ma mutumin nan da aka sare masa hannu wajen ƙoƙarin kashe shi a bayan da aka yi wa matarsa fyaɗe a jihar Bauchi. Abubakar Shu'aibu Abdullahi na garin Narkuta a kusa da Jos ya yi alkawarin yin hannu kyauta ma Dauda Adamu Muyangal, wanda wasu mutanen da suka yi matarsa fyaɗe suka sare masa hannu a lokacin da suke ƙoƙarin kashe shi. Alhamdulillahi an yi ma Dauda hannu kuma ya sanya. har ma shi da Abubakar Shu'aibu din sun yi tattaki suka samu wakilinmu Abdul Wahab Muhammad a Bauchi.
Assalamu alaikum warahmatullahi masu sauraro, barkamu da wannan lokaci. Ni Alhaji Abubakar Shu'aibu Abdullahi Narkuta na tattaki a garin Bauchi don na yi Allah godiya na farko da ya bani damar cika alƙawari da nayi na yi wa wannan bawan Allah da ya haɗa da wannan waƙi'a rashin hannunsa to Allah da ya taimake ni Allah cikin ikonsa alƙawari da na ɗauka yau na cika alƙawari kuma ga hannuna ba shi hannu na saka mishi ma to don haka ne wa yadaridun mulmuli Amurka godiya da fatan Allah ya ƙara musu taimako a cikin wannan abubuwa da suke na zaƙulo abubuwan da wasu ma suke samun sanadin tafiya aljanna dan haƙiƙa wannan ni mutakar gode da zan Allah kenan sanadin wannan abu Allah kaɗai san adadin mutanen da suke min addu'a kuma haƙiƙa na ga addu'ar sosai Allah ya ƙara musu basira Allah ya ƙara musu lafiya wannan shiri kuma da ake ciki da gaskiya to haƙiƙa Allah ya tabbatar da wannan kalma ya tabbata haka ne abun Allah saka alkhairi na gode
assalamu alaikum ni ne Dauda Adamu dai Umaru Soja da Usman suka sare mu hannu a Munyangal na yau lokacin a kan su cuce ni su mai da ni mutumin gajeren mutum ji ga damuwa ji ga walakanci irin na duniya su kuma su ji daɗi a rayuwarsu to mun zo mu gode mu Amurka mu tabbatar mata cewa kuma hannu dai alkawarin da sai Alhaji Garba na Jos ya ɗauka da tausayin da ya tausaya mu alkawari ya cika ya kawo ne a tabbatar da cewa alkawari ya cika kuma ni na zo da shi a kan in gode masa Allah masa albarka tunda ba kuɗi na ba shi ba bare shi a kuɗi ne mun ba ko naira na ba shi ba kuma wannan gidan nan gidan rediyon muryan Amurka nan ba wai na bata kuɗi ba ne bare shi a tana mun aikin kuɗi ne ni dai sai dai nan in tabbatar mata da cewa abinda aka yi mun ne ya tabbatu
ko wasu manyan batutuwan da muka tabo a shekarar da ta shige waɗanda har yanzu muna kansu kuma wasu irin abubuwa ne za mu bi sawun su cikin wannan sabuwar shekara ta 2018 a kasance da mu a mako mai zuwa
to madalla a gaida Ibrahim Alfa Ahmad yanzu kuma ga kaɗan a cikin wato sharhin jaridun ƙasar Kabaru
Za mu fara shirin jaridun namu ne da jaridan Kamarun Info an da taroto mana cewar shugaban kasar jamhuriyar Kamarun Musa Biya cikin jawabinsa da yi wa al'umman kasar a shugabar shekara 2018 din nan ya yaba wa jama'an tsaron kasar wajen irin kokari da suka yi musamman ma na dakile maharan Boko Haram a jihar Arewa mai nisa da kuma an da yanzu haka suke dauki badadi da yan awarin bangaren Ingilishin kasar yace yana da yakinin cewar jama'an tsaron za su yi maganin yan awaran sai kuma jaridan Cameroon Tribune an da ita ma ta labarta mana cewar uwar gidan shugaban kasar jamhuriyar Kamaru Chantal Biya ta gudanar da wani biki na zaben sarauniyar kyau a kasar ta Kamaru wanda ta lashe gasar ita ce Miss Eme Caroline Seke wanda yanzu haka ita ce sarauniyar kyau na shekara 2018 din nan sai kuma jaridan Info Matin an da ita ma ta shaida mana cewar shugaban kasar Kamaru Biya ya umarci hukumar shari'a na kasar da ta saki Mr. Ganen wani marubucin tarihi ne wanda ya barazanar bindige shugaban kasar amma gwamnatin kasar jamhuriyar Kamaru ta haranta masa zama a kasar ta Kamaru kasancewar yana da takardun kasashe guda biyu kasar Amurka da kasar ta jamhuriyar Kamaru jaridan Nouvelle Expression kuma ta ce hukumar Konak masu kwato kudaden gwamnatin kasar daga hannun barayin gwamnati ta mika rahoton ta na shekaran da ya gabata na irin badakalar da ake yi a hukumar ministan kwadago na kasar ta Kamaru sai jaridan Le Jour an da ita ma ta tsegunta mana cewar Gendarman kasar jamhuriyar Kamaru guda daya ya bindige wata abokiyar aikinsa sannan kuma da waɗansu mutane guda biyu a birnin Duwala kuma ya ari ta kare amma an damke shi a birnin Yaounde a unguwar Suwa anda yake zaune a ɗakin wata ƙawarsa yar jami'ar kasar ta Kamaru jaridan FBA kuma ta hango mana cewar ministan kudin kasar jamhuriyar Kamaru Alamin Mai ya sanya waɗansu sabobin shingaye a baitul malin kasar na irin yanda yake ganin cewa ana neman a durƙusar da tattalin arzikin kasar ta jamhuriyar Kamaru. Jaridan SAR kuma ta ce sanadiyar rikicin bangaren yan awaren Ingilishin kasar yanzu da gwamnatin kasar Kamaru ta dauki matasan bangaren sama da 1,000 aiki a waɗansu kamfanika na gwamnati. Jaridan Independent kuma ta kwarmata mana cewar shugaban limaman cocin Katolika na kasar Kamaru Gleda cikin jawabinsa da yi na ƙarshen wannan shekaran ya ce yana tunanin shudewar shugaban kasar Kamaru bayansa kasar tana iya fadawa cikin rikici ko kuma rudani. Za mu kammala sharhin jaridun namu ne da jaridan Refer, anda ita ma ta ce hukumar shari'a ta kasar Kamaru ta ce za ta canja sabon fuska a wannan shekara da muka shiga 2018 domin ganin cewa kasar za ta gudanar da zaɓuɓɓuka daban-daban. Muhammad Awal Garba, muryar Amurka daga kasar Kamaru.
Kuma da Allah a gaida Muhammad Awal Garba. Yanzu kuma ga kaɗan daga cikin saƙonni da kuka aiko mana.
Assalamu alaikum. Da farko sunana Aminu Bishai daga Ringar Bace da ƙarfin kuma ta bari ja ta raba tare da Najeriya. Kamar yadda shekara ta 2017 ta ƙare tuka kuma shiga shekara 2018 lafiya. Muna fatan dukkan rigingimu da suke faruwa a Najeriya, walau na manoma da makiyaya, walau na ta'addanci, walau na ƙabilanci, Allah subhanahu wata'ala ya ba wannan gwamnati dama ta kawo ƙarshen wannan rigingimu a faɗin ƙasar mu Najeriya baki ɗaya da ma dukkan rigingimu da ke faruwa a faɗin duniya baki ɗaya.
Assalamu alaikum. Mai magana Hudu Muhammad Bello daga ƙaramar hukumar Donga jihar Taraba, shugaban rundunar adalci na jihar Taraba. Na kira da ƴan uwa mazauna yankin Borno da Sewai. Dokar da hukumar ta baya don inganta tsaro a wannan yankunansu kamata ya yi su ba da haɗin kai da goyon baya ɗari bisa ɗari. Don kuwa wannan abin da ake yi duk matakan da ake ɗauka don a kare rayukansu ne da dukiyoyinsu da mutuncinsu. To bai kyautu a ce wai ana wata ƙorafi daga ƙarfe 8 a'a ana sai da shi a'a ana kaza ana kaza. Idan ba zaman lafiya wa ma dai zai shafi, ko kuma wasu ɓangaren kasuwancin dare da ake yi. To kamata ya yi a yi biyayya ga hukuma don sun zo ne domin mu tabbatar da kare rayukanmu da dukiyoyinmu da mutuncinmu. To ya kamata mu ya dace mu ba su haɗin kai 100%.
Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka. Mai magana Baffa Adama Rayfata daga ƙaramar hukumar Gombe nan jihar Adamawa Najeriya. Na gode wa gwamnan jihar Adamawa irin jawabai da ya yi na irin rikita-rikita da ake samu a yankin numan da ke jihar Adamawa na rikicin makiyaya da Fulani. Mun ji daɗi cewa an gayyato jami'an tsaro musamman Inspector General of Police da jami'ansa domin kama duk wanda ya yi laifi. To Allah ya sa ba giringirin ba ta yi mai.
Yanzu kuma ga labarai a takaice.
Jiya Talata ne shugaban Amurka Donald Trump ya yi wa masu zanga-zangar Iran yana mai cewa daga ƙarshe sun ɗauki mataki akan gwamnatin Tehran maras adalci da gaskiya, duk da cewa shugaban Iran ɗin ya zargi abokan gabar gwamnatin ƙasar da laifin tayar da mummunan zanga-zangar ƙin jinin gwamnati. Kasar Pakistan ta nuna rashin jin daɗinta ga zargin da shugaban Amurka Donald Trump ya yi mata a saƙonsa na sabuwar shekara ta Twitter. Yana mai cewa ba za a ɗaure laifin rashin nasarar da aka yi a Afghanistan akan Pakistan ba. Ranar Litinin ne Trump ya aika da saƙon Twitter da ke cewa Amurka ba ta samun komai banda ƙarya da yaudara daga maƙudan kuɗaɗen da a cikin sakarci ta baiwa Pakistan tallafin sama da dalar Amurka biliyan 33 a cikin shekaru 15 da suka gabata domin yaƙi da ta'addanci.
To duka kuma da wannan ne muka kawo ƙarshen shirye-shiryenmu na wannan hantsin, sai kuma can da la'asariya za a ji wasu abokan aikinmu da sauran shirye-shirye. Yanzu a madadin ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka, musamman ma Sarfilu Hashim Gumal da ya taimaka muka gabatar da wannan shirin, sai kuma wanda ya shirya kuma ba da umarni Solomon Abu da injiniyan mu na wannan hantsin wato Jimmy Cook. Baba Yakubu Makeri ne ke sallama da ku. A huta lafiya.